sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a bioehausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum mahabbul lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To assalamu alaikum masu sauraron mu ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Dogarawan tsaron gabar ruwan Spain sun ce sun ceto bakin haure sama da 930, sun kuma gano garoki hudu tsakanin ranakun Juma'a da Asabar a tekun Bahar Rum, a daidai lokacin da kasar ke jiran isowar jirgin gudanar da ayyukan ceto mai suna Aquarius, wanda sananne ne a cikin jerin abubuwan da ake takaddama a kansu a kungiyar tarayyar Turai kan yadda ya kamata a tunkari matsalar bakin haure. Dogarawan tsaron gabar sun ce sun ceto daruruwan bakin hauren ne ta wajen amfani da kananan kwale-kwale na balambalan a mashigar ruwan Gilbarta, inda nan ne ma suka gano garoki hudun. A halin da ake ciki kuma, kasar Faransa ta yi maraba da tayin da kasar Spain ta yi mata na ansar wasu daga cikin daruruwan bakin hauren da ke cikin jirgin gudanar da ayyukan ceton na Aquarius, wanda a yanzu haka ya doshi kasar ta Spain bayan da gwamnatin kasar Italiya da a yanzu ke dardar da baki da kuma kasar Malta suka hana jira ko ke jirgin tsayawa a gabar ruwan su. Mutane akalla 25 aka kashe a gabashin kasar Afghanistan jiya Asabar, bayan da wani hari na kunar bakin wake ya bararraka wani cincirindon sojojin gwamnati da wasu 'yan taliban da fararen hula da suka cakudu suna murnar tsagaita wuta da aka cimma ta wucin gadi albarkacin bukukuwan karamar sallah ta Idul Fitr. Kungiyar ISIS dai ta yi ikirarin kai wannan haran. Majoyin tsaro sun tabbatar ma muryar Amurka cewa akwai jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban da kuma wasu fararen hula cikin waɗanda abin ya rutsa da su. Wani mai magana da yawun gwamnati mai suna Ataullah Kugani ya gaya muryar Amurka cewa harin wanda aka kai a bayan garin Jalalabad headquarter lardin Ingarhar ya kuma yi mummunan rauni ma mutane 30. Mataimakin shugaban majalisar lardin ya ga muryar Amurka cewa wani dan kunar bakin wake da mota ne kai haran. A yankin na Ingarhar ne dai kungiyar ISIS ta kafa tungarta. To kar dai a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sabon firaministan Habasha Abi Ahmad da shugaban kasar Somalia Muhammad Abdullah Farmajo jiya Asabar sun amince su inganta dankon zumuncinsu tare kuma da hada kai da kungiyar tarayyar Afirka wajen neman mafitar matsalolin da ke addabar nahiyar. Bayan tattaunawa ta bai ɗaya jiya Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Somalia, shugabannin biyu sun fada a wata takardar bayani cewa kasashen nasu biyu za su haɓaka dangantakar diplomasiyya da kuma ta cinikayya tsakaninsu, ciki har da buɗe ofishin jakadanci da kuma kawar da abin da suka kira dukkanin shingogi na cinikayya da tattalin arziki. Da Ahmad da Farmajo sun yi Allah wadai da duk wani nau'i na ta'addanci, suna masu jaddada muhimmancin haɗa kai wajen daƙile ta'addanci da kuma tunkarar ƙalubalolin tsaro a kan iyakokinsu. Jami'an ayyukan agaji a Yemen sun ce mai yiwuwa mazauna muhimmin birnin nan na Hodeida mai tashar jirgin ruwa, waɗanda suka kai ziyara zuwa wasu garuruwan da 'yan uwansu suke don su yi hutun sallah, ba za su iya dawowa ba saboda askarawan Saudiya sun danna cikin birnin. Kungiyar tallafa ma 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway NRC a takaice ta faɗa jiya Asabar cewa mazauna birnin da ba su fita ba, su ma tsoro ya hana su zuwa masallatai da zirce-zircen 'yan uwa da abokan arziki kamar yadda aka saba a lokaci irin wannan. a wata takardar bayani kungiyar ta NRC ta ce akasarin mutane ba su ma iya dan matsawa daga gidajen su ba saboda yakin da ake tafkawa. Shi ma shugaban kungiyar NRC din a yankin Hudaida, Salim Alshamiri, ya faɗi a wata takardar bayani cewa mutane na dada firgita a duk wayewar gari. Alfijar dai lokaci ne da ya kamata mu zauna cikin kwanciyar hankali da iyalanmu, inji shi. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ƙara azama a yakin da yake yi da almundahana ta wajen bayar da sanarwar cewa kowane jami'in gwamnati zai fuskanci binciken tantance irin rayuwar da yake yi da kuma inda ya samu dukiyarsa. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a taronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. A cikin shirye-shiryen mu da suka gabata, mun kawo muku rahoton shirin haɗin gwiwa tsakanin Bankin Duniya, Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ta jihohi da ke arewa maso gabashin ƙasar, a yunƙuri da suke na sake farfado da harkokin ilimi a yankin da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita, musamman harkokin ilimin. Akan hakan ne aka yi bikin raraba shugabannin makarantu 114 a jihar Taraba takardun kuɗi na naira 500,000 kowannen su, waɗanda aka buƙace su yi amfani da su wajen gudanar da gyare-gyare a makarantun bisa irin buƙatu da suka sa a gaba, tare da gargaɗin cewa kada su mai da kuɗaɗen nan tamkar mallakarsu. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana daga Jalingo.
A ci gaba da ayyukan farfadowa da ilimin firamare a makarantun gabas maso arewan Najeriya, Hukumar Haɗin Gwiwar Bankin Duniya, Gwamnatin Tarayya da Jihar Taraba ta raba makarantu kusan 114 takardun cek-cek na kuɗi don samar da kyakkyawan yanayi na koyo da koyarwa da yake jawabi a bikin raba kuɗaɗen. Gwamnan Jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku, wadda sakataren gwamnatin jihar Anthony Jalassan ya wakilta, ya gargaɗi majalisan gudanarwa ta makarantu da su guji mai da kuɗin mallakarsu. Kafin na miƙa muku wannan takardar kuɗi, ina muku gargaɗe wannan ba wai gargajiyar ƙasa ba ce abin rabawa juna. Na umarci kwamishinan ilimi da ya ƙirƙiro hanyar tabbatar da an cimma aiwatar da makasudin karɓan waɗannan kuɗaɗen, su kuwa makarantu da suka karɓa su tsara kasafi da za ta bayyana jimlar abin da aka ba su ga ma'aikatar ilimi. Makarantu da suka amfana an zaɓe su ne daga ƙananan hukumomi 16 da ke jihar. Da yake jawabi wurin bikin, kwamishinan ilimi Mr. Johannes Jigam ya roƙi ita jigon kawaicin shirin, wato Bankin Duniya, da ta ƙara kuɗaɗe da ake bayarwa don aiwatar da tsururan makarantu. Ganin hauhawar farashin kayan gini, naira 500,000 ya gaza wurin aiwatar da ayyuka da za su farfaɗo da ayyukan karatu da karantarwa. Don haka ne a taron kwamitin gudanarwanmu muka cimma daidaito da mu nemi ita Bankin Duniya ta ɗaga wannan adadin kuɗi zuwa naira miliyan guda. Muna kuma fatar su abokan hulɗarmu za su yi amanna da wannan buƙata tamu. Cikin wata hira kafin bikin, shugaban shirin Alhaji Bashir Muhammad Suleiman ya bayyana yadda makarantu kan bi su samu wannan agaji.
Akwai fom da za su karɓa a wurinmu, sai su gaya mana me suke so su yi, mana irin taimako suke so su yi a ba su. A suna son su yi a kujeru ne, a za su sayi alli ne, ko za su sayi wasu kayayyaki na makaranta dai. In mun ga suna da inganci sai a zaɓa sai a ba su, saboda ayyukan da zai tallafa makaranta. Akwai wasu ke neman a ko gyara, wataƙila za ka samu ko kan ɗakin su ne a su gyara, wanda dai ba zai wuce a wannan
ainihin buƙatun makarantun.
Wasu malamai da wakilan makarantu sun yi tsokaci bisa wannan agaji da suka samu.
Sunana Joseph M. Garba, Bangai Primary School. Akwai uncompleted block wanda yanzu haka yara suna nan suna kokare suna karatu a ciki yanzu, wanda lokacin da muka zo muka yi constructing mun rufa wannan makarantar din, kuma babu samu mun kammala aiki ba domin babu da isasshen kudin da zamu kammala wannan aikin din.
Christopher Tanko Atten, Atten Education Secretary Ukari.
Kuma ne matsaloli ne makarantun yankin ku na Ukari suke da shi, wanda in suka koma kake ga za su mamagance da wannan kudaden?
To akwai rashin kujeru gina makarantu na inganta su, akwai rashin takardu na kayan aiki wato stationery kenan wanda aka yi rashi, akwai kuma rashin malamai wanda PTA ne suke taimakon su suke biyan su.
A rasa ran irin waɗannan taimako za su taimaka wurin bunƙasa al'amuran koyar da karatu da rubutu a makarantu musamman na karkara a jihohin gabas maso arewacin Najeriya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Masana harkokin ilimi suna yaba kokarin da ake yi na sake farfado da darajar ilimi musamman a arewacin Najeriya, inda alƙaluma suke ƙara nuni da cewa lamarin ya wuce lahaula. Matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na sallamar malamai da ba su da ƙwarewa da daukar waɗansu sabbi da za su maye gurabun su na samun jinjina, tare kuma da shawarwari a wurare ko sassa da ke buƙatar gyara, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Sani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana daga Kaduna.
To batun harkar ilimi an jima ana ta maganar tabarbarewar sa arewacin Najeriya, hakan kuma ya sanya aka sami abubuwa da aka bijiro da su. Akwai wadanda suke ganin wajibi ne a koma ga karantar da yara a aji daya har zuwa uku na primary, ya zamanto ana koyar da su da Hausa don su gane baki, su gane yadda za su haɗa da wannan baki da wasalin sa me zai bada a harafin boko kaman ba da a, in an haɗa su ya zama ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da hukumar rana to mai samun tallafi daga hukumar rana kasashe ta kasashen Amurka da na Ingila to DFID da USAID suke ta kokarin hakana. To a kwanakin baya ma nan cikin hukumar wato kula da harkar tafiyar da malamai sun je har garin Katsina su ma sun nana ta irin wannan. Hakan ya sanya na yi magana da tsohon secretary ilimi inspector ne na education wanda ya rita a nan jihar Kaduna, Malam Abdulrahman Umaru Sanda. Talabai wannan gana da ake ta yi na batun harkar ilimi, shin a matsayinka na wanda ka koyar a aji primary, ka koyar a secondary, har kuma ka zama state of me kula da malamai kuna ban makarantu ko ga yadda suke tafiya, shin ya za a yi wannan gyara ya nasara?
Gaskiyar magana gaggyara shani ilimi a jihohin arewa hususan jihar Kaduna an dauko hanya, saboda wannan gwamnati ta nuna lalle tana da kyakkyawan kuduri kuma tana aiwatar da shi. Wannan kyakkyawan kuduri shi ya kai ga cewa malaman da ta riska suna koyarwa saboda rauni da aka fahimta suna da shi aka yi musu jarabawa. Bayan an musu jarabawa waɗanda suka ci gaba da aiki, sannan kuma aka nemi sababbi su ma aka yi musu jarabawa. Wannan abu gaskiya ya nuna gwamnati tana da kuduri mai kyau kuma tana aiwatar da shi. To abin da ya rage abubuwa biyu ne ko uku, akwai sha'anin gudanarwa. To gudanarwa a gaskiyar magana yanzu shi ne yake da rauni. Shi sha'anin gudanarwa yana bukatan bangare-bangare. Kowane bangare a bashi dama yayi aikin da ya kamata yayi. Misali, hukumar bada ilimi na bai daya na ƙasa na nan jihar Kaduna, su bai madala. Matsala daya wanda nake ganin suke fama da shi shine sun dauki ayyuka wanda hukumomin ilimi na local government suna iya yi, amma duk sai suka cinkusa gaba daya su suke. To wannan gaskiya yana jawo tarnaki ga gudanar da wannan sha'ani na ilimi.
Wato in na fahimce ka yadda suka maida tafiyar da shi a wurin su nan headquarters su maimakon a ba kowace karamar hukuma.
Eh, kwarai da gaske abin da nake nufi kenan. Misali, Sudab ita ta yi jarabawa. In ta yi jarabawa ta dauki malamai, abin da ya kamata ta tura ma hukumar ilimi na kowace local government ta yi posting daidai da bukatun makarantunta. To amma sai ya kasance su za su dau malamai, su za su yi posting, su za su training din su
rarraba malamai
madalla rarraba malamai to sai training din su shi ma ya kamata a yi shi yanki yanki ne ba a yi shi a dunkula ba abin a ce local government daya an raba ta gida biyu kuma karkashin ita su ba maimakon karkashin ita LGEA na local government ya kamata misali Igabi tana da fadin gaske to sai a ce a Igabi wuri biyu ne kawai za a training din malamai Igabi to a wannan training sai an yi mako biyu ko uku makarantun da suke wajen kaman Rigacikun Rigasa da nan Mando to su ne kadai zaka je ka samu malamai amma sauran murare zaka je ka samu ba ma malamai in ka tambaya sai a ce maka sun tafi training ani amma inda local governments din ne su suke su sun san yanda za su yi ana iya raba local government daya a raba ta gida shida a wannan training din kuma koyarwa ya ci gaba to sai abu na uku samar da kayan aiki sababbin malamai da aka dauka da yawan su sune mana kukan cewa sun zo sun tarar makarantu babu kayan aiki to gaskiya hukuma ya kamata a bincika waɗannan abubuwa hususan shi manhaja na ƙasa ya kamata kowace makaranta ya kasance tana da cikakken manhaja na ƙasa wanda ake koyarwa duk wasu littattafai da aka yi na taimakawa ne amma gundarin abin da ake bukata shine manhaja na ƙasa national curriculum kowace makaranta ya kamata same su akan kowane darasi to shine malamai za su yi aikin da ya kamata su yi sai kuma littattafai su English math social studies da dai makamantan su su ba za ka samu makarantu babu to in babu su malaman nan gashi sun zo da azma je na su aiki amma wani ya zame musu tarnaki so muna kira ga hukuma a yi kokari a samar da waɗannan saboda gudanar da aiki yanda ya kamata
kaman teachers guide
ba teachers guide bane ana curriculum ko syllabus in an sauko kasa sosai akwai lokacin da wasu commissiononi suka wani yunkuri na a sauƙaƙa ma malamai wanda za su yi aiki to sai kuma abin ya kasance ba sauƙaƙa bane sai zama ana dama ma libinan su malamai lissafi ne su ma rasa abin da za su yi shi da muke kira shi wannan manhaja national curriculum shi kadai ne wanda za a tabbatar kowane malami kowace makaranta tana amfani da shi sauran abubuwan da malami zai nema su taimaka mishi wajen bada haƙƙin wannan manhaja wannan kuma haƙƙi ne na malami
tabbacin Abdurrahim Umar Sanda tsohon baturen ilimi a jihar Kaduna tabbas ana kan hanya kuma da sannu kaife zai shiga gora Sani Shabi Malafashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya
malamai suna cewa hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya magana kan wajibcin neman ilimi kan duk musulmi mace ko namiji bai ce na addini kadai ba domin kamar yadda malaman suke cewa hadisin na cewa koda neman ilimin zai kai mutum kasar sin kuma a zamanin annabin an san cewa kasar sin din addinin musulunci dai ba karfi gare shi a wurin ba duk da haka har gobe a kasar Hausa ana fuskantar turjiya daga iyaye kan saka ƴaƴansu makaranta domin neman ilimi musamman na zamani shugaban kungiyar Zala Sheikh Abdullahi Balalau ya yi magana kan muhimmancin ilimi da ribar da ke tattare da haka kamar dai yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa a Katsina Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana
wanda ya kama hanya don zuwa neman ilimi Allah zai hore mishi hanyar shiga aljanna ya je aljanna da sauki duk inda ya wuce sai an mishi addu'a ka duba ka gani to idan rai ya dade ba da ilimi ba ba da ina amfanin sa amma mai ilimi saboda haka shi yasa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi kare wauta saboda neman ilimi yana cikin abinda Allah madaukakin sarki ke daraja wannan al'umma yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat masu imani Allah na daga darajar amma ma'abuta ilimi cikin su Allah na ba su irin wasu darajoji masu kima saboda haka neman ilimi ya zamanto wajibi akan dukkan musulmi ya nemi ilimi don Allah in ya nemi ilimi don Allah sai Allah ya sanya mishi albarka wani malami yana cewa fil jahli qabla al maut mautun li ahli cikin jahili ci jahili wato in ka ganshi yana raye koda yana raye kamar mata ce a cikin iyalansa a cikin jama'ansa ba a lissafin sa wata rana wani malami ne karantar da yara irin malaman nan da ke karantar da alqur'ani a tsangaya yana karantar da yara masu yawa sai ga wani dottijo ya kai shekara 70 zuwa 80 ya dauko itace a wilbaro amalanke kura yana turawa yana zufa da kyar sai ya ce wa dalibai bayan dottijo ya zo kusa da su yace kun ga wannan dottijo wanda ke tura amalanke ku dube shi duk sai suka juya suka kalle shi sai yace kun san abin da ya sa shi wahala suka ce akar makalla ba mu sani sai yace jahili ne da yayi karatu koda na zamani kenan da yayi karatu koda na zamani ne da yanzu yana karkashin itace ce a unguwar su yana ainihin wato karanta jarida eh watakila ya retire ya bar aiki ana bashi dan pension amma da yake jahili ne zai karatu kun ga gashi na wahala to ballantana ko a ce da yayi karatun addini da yanzu a matsayin shi na wannan shekaru yana zaune yana karantar da addini yana karantar da yara irin ku ko da manya ana daukar littafai ana mishi addu'o'i rayuwarsa ba zai tagayyara ya zamanto haka ba kuna so ku zama kamar shi suka ce a ita ta koyi karatu saboda haka ya ku ƴan kwa musulmai kenan yin karatu da neman ilimi ya zamanto wajibi jahilci hanyoyi ne da shedan ke bi yaga cewa ya sanya bayin Allah ba su samu rahama nan da Allah madaukakin sarki ya alƙawari zai ba su ba shi yasa sayyidina Ali ke cewa ugdu aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takhunil khamisa fatahalak yace ka kasance kai sammako don neman ilimi har ka zamanto aliman malami mai karantarwa aw mutaalliman ko ka zamanto mai neman ilimi dan yi kokari ka kai darajar malanta kana karantarwa in ko baka samu wannan ba kai darajar mai neman ilimi in ko baka samu haka ba to ya zama mai sauraron masu karantarwa ko kuma ka zama mai son ga kaurin karantarwa kar ka kasance na biyar sai ka halaka kai ba malami kai ba mai neman ilimi kai ba mai ainihin wato zama kana saurarawa ba kai ba mai tambaya ba karshe sai ka zamanto ka halaka don haka neman ilimi ya zamanto wajibi don ka toshe hanyar sanya kanka cikin waɗanda za su kasance ƴan kungiyar shedan ƴan kungiyar shedan su ne masu asara wani dattijo a Madina shekaran sa 80 yace ga ya za a yi ga girma ya same ni tsufa ya zo mini amma ina so Allah ya karbe ni rayuwata in zamanto na haddace alqur'ani wannan dattijo a shekara 80 da ya dage bai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sai da haddace alqur'ani shekaran sa 80 ba ka da uzuri musamman ma a irin wannan lokaci da Allah subhanahu wataala ya kawo mana lokacin da ana karantarwa saboda haka shi yasa wani cikin magabata yace talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah yace wallahi mun nemi ilimi ba don Allah ba neman ilimin da muke don alfahari ne don a ce mu masu ilimi ne masu kaza amma ilimin ya tilasta mu tunda ilimi ne da muka nema saboda Allah sai da ya maida mu bayin Allah saboda shi ilimi in kana da shi yakan sanya ka a gaba ma'ana yana bayan ka yana guiding dinka idama yi hagu mike ga yadda zaka yi amma idan babu ilimi sai ya zama to baka da abin da ke guiding dinka shi yasa masu hikima suka cewa bambancin mai dukiya da mai ilimi shi mai dukiya shi ke guiding dukiyarsa kullun itare nan dukkan da dukiyar ya kare amma mai ilimi ilimin ke guiding dinsa ilimin ke guiding sa ya sanya shi hanya amma mai dukiya in bai tsare ba dukiyar sa ya kare sannan mai ilimi kullun duk ran da ya samu sai ya bayar sai ya ciyar in ilimin sa ya kare sai ya sake zuwa ya nemo ya sake bayarwa malami in yana zaune aka mishi tambaya daya ya ansa biyu ya ansa uku yace ban sani ba shine alaman ilimi imamu malik sai da aka mishi tambayoyi kusan guda 40 ko 36 bai wuce guda 4 ya ansa ba sauran yace ban sani ba saboda haka shi mai ilimi da zaran an kawo karshen ilimin sa sai shi ta kudakata sai je ya samu wanda ya fi shi ya kara mishi ilimin in ya dawo sai ya bayar amma ka taba ganin mai dukiyar da dukiyarsa aka karba ya bayar ya bayar da ya kara yace ku jira barin jan karo in kawo idan ya zo da dukiya ya samu yana kokarin tattare ka da kowa ma ya gani sai dai ku ga cewa ga alaman cewa ya samu dukiya amma mai ilimi mai karantarwa sai a sanar a radio a sanar ko ina cewa malam wani zai karantar ko haɗu a wuri kaza in an jan haɗu ya ta bayarwa yana bayarwa saboda haka ilimi na da falala mai yawa ƴan uwa ku dage wurin neman ilimi kar ku kasance cikin jahilai saboda shedan sai ya ɗauke ku ya kai ku zuwa ga inda bai kamata a kai ku ba in muka bar shedan da ƙofofinsa gaba ɗaya sai ya harkar da mu su ne masu ainihin taɓewa masu ainihin wato asara wani mutum ya gaya wa Abu Huraira ya ce ya kai Abu Huraira ina so in nemo ilimi amma ina tsoron kada yin ilimin kuma in zo ba na aiki da ilimin in tozo ta ilimin shi Abu Huraira sai ce ya kai bawan Allah abinda nake so ka gane ya kai kololuwa na tozartawa da walakantawa ka daina neman ilimi ba wai kana tunanin zaka nemo ilimi don kar ka zo kai aiki da shi ba nayi ilimin kuma na zama bana aiki da shi to shi yasa ba zan nemi ilimin ba yace kololuwan tozarta ilimi shine a daina neman ilimi idan mutum ya zamanto bai neman ilimi ya zamanto cikin jahilci sai ya zama bai san hagunsa ba bai san damansa ba wani kissa da wasu malamai ke karantawa a wannan kasa tamu an samu mutumin da ya aure amarya bayan ta zo gida sai ya zamanto abokiyar zamanta a gidan ta yi karatu ta yi ilimi sai ta ganta tana zaune hankalinta na tashi ce wance me ya faru ta ce wallahi na yi sallah ne ina cikin damuwa kabli ya kama ni ina kokari yanzu me ya sanya ni damuwa da har zai zamanto ina rafkanuwa a sallah an ce sai ta je ta dauko sanda wa ina kablin za ta doke shi saboda jahilci ta dauka kablin wani abu ne ya kama yar uwarta kenan idan ba a koya sai su waye gari su kasance cikin ƴan kungiyar shedan saboda haka sai kenan neman ilimi don kokarin ya zamanto mutum ya hana kansa kusanci zuwa ga bin son zuciya ko bin shedan da hanyoyinsa shine babban abin da ya kamata Khalil bin Ahmad ya kasa mutane kamar kashi hudu wurin neman ilimi yace mutane suna nan kamar wuri hudu kashi hudu wurin neman ilimi kenan mazaje suna nan kashi hudu akwai mutumin da yayi ilimi shi kansa ya san cewa yana da ilimi wannan shine malami yace kashi da biyu fazalika nasib akwai malamin da yayi karatu amma har yanzu bai san cewa yayi karatun ba gashi da ilimi amma bai da lokacin ya zauna ya karantar da mutane yace na uku mutum ne da yake bai sani ba kuma ya san cewa bai sani ba ba shi da ilimi ya san cewa ba shi da ilimi yace to wannan yana bukatan a fahimtar da shi na hudu bai sani ba amma bai san cewa bai sani ba gashi jahili amma bai dauki kansa kuma cikin jahilai ba saboda haka wannan shine ainihin wato jahili da ya kamata ya zamanto an yi kokari a dawo da shi hanya in saboda daga cikin kofofin da ya kamata mu yi kokari shine neman ilimi da dagewa
mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiri ba sai ba da ki da jaki
ni na raba kayan ba dan daraje
da potepo lokacin fitimite ya sati wanne ba kari a duba ko bara da suna sake sit to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'un kanana ana niya kara su ba wasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai daya da gusa kasashen kahin
garba sai gwada ba din ta da fanta gora hanne da gaza to tuna samu kai mere sai
baba yayi sakandare dan mu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da gusa da didda hambe na bainta ya tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kapitali sukuli akwai na fasawa da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga
bayan da na gani ba shi ya tare ne ya tare ne shi nene da
ba mu yi firamare ba amma mun yaki jahili mun gane mun ji daɗi yakin mu da shi ban da wasu ƴan abubuwa da su muna gagganewa haraka ta zamani in ta samu an ka ce fa hannunka gaba mai tandu an ka ba mu biro
kuma an ka ba mu tefa ga zato muna gogawa
shanu ko na mai mota da sai mai kalme aiki to kuma aikin su ya ja rauri tunda mai kalme na ci sa sai
da ce dagi ya kare mota ko da kallo sai kai ne ne da yon wa ka tasam manas wa da
masu haro da hakan Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda su zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamin da madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai mako.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.